الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ ساكي من أغوديار مغا الله تعالى ودي قدر رأيور مزوى ونينا no wani da takwas a cikin watan Ramadan ejira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 24 ko wanda 5 25 ga watan ainihin biyu biladiya ta 2026. Yau ma ga yi cikin ikon Allah da yadda da ya gare shi, za mu ci gaba da karatunmu da muke yi na ƙoƙarin tarjama ayoyin Alƙur'ani a wannan masallaci mai albarka na marigayi Alhaji Ibrahim Bature. Muna masa addu'a Allah ta'ala ya ji ganshi da rahama. Idan yawa ba su manta ba, mun tsaya kan aya ta 94 cikin suratul Kahf. Yau kuma za mu tashi akan aya ta 95. Duka dai suna maganganu akan abin da ya shafi wannan salihin bawa shine Zulkarnain. Muna roƙon Allah ya mana muwafaqa wajen karantawa da fassarawa da fahimta daidai. Haka sai Allah ta'ala ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa shi Zulkarnaini da ya tafiya ta biyu sai ya je waɗansu mutane wanda ya same su waɗanda suke ba sa iya fahimtar yaran wani mutum, haka mutum bai iya fahimtar yaransu saboda wasu dalilai da aka bayyana a jiya. Daga cikin irin dalilan shine in mutum ya zauna a gu ɗaya to bai da fahimta da zai isarwa ko ya iya fahimtar wani yare da wasu al'adu na wasu mutane. Duk lokacin da kake so ka zama wayayye ka fahimci yadda ake mu'amalantar jama'a to akwai buƙatar ka fita ka yi yawo ka san garuruwa, ka san al'umma, ka san al'adu, ka san sauran abubuwa. Ta wannan hanyar ne za ka iya samu sakafa, ka samu wayewa da fahimta na rayuwa, har ma ka samu fahimta na wasu yarurruka wanda ba yaranka ba. To shi Zulkarnaini kun ga saboda Allah ya masa dalili na yawace-yawace ya je guraren har ya da waɗannan mutane waɗanda ba sa iya fahimtar abin da yake faɗa, shi ma ko bai fahimta. Imam Ibn Kathir ya ce illa bi su'uba, sai an sha wahala kafin a fahimci abin da suke faɗa. To bayan ya zauna da su na wani lokaci ya fara fahimtar yadda suke maganganunsu da yadda suke magana, su ma sun fara fahimtar sa cikin wannan mu'amalar ne suke gaya masa wani damuwarsu. A farko sun faɗa masa cewa akwai wata halitta ta Yajuj wa Majuj, suna fitowa suna ɓarna, suna kashe amfanin gona, suna kashe iri, suna ɓarna daban-daban. To yanzu tunda sun fahimce shi kuma sun gane amintaccen mutum ne, shi ne sai suke so su ba shi aiki don ya sha makance tsakaninsu da waɗannan mutane masu musu ɓarna ɗin nan. Saboda an gaya mana Yajuj wa Majuj su ma 'ya'yan Banu Adam ne ko? Yawa, 'ya'yan Annabi Adam ne alayhi salatu wassalam. Ko kuma a ce suna cikin zuriyar Annabi Adam alayhi salatu wassalam. To da haka da suka fahimci cewa wannan amintaccen mutum ne, sai suka zo suke so su yi kullayar jejeniya tsakanin shi da su. Shi ne sai suke cewa, shi ne sai Allah ta'ala ki ba mu labari cewa ya zo ya musu kaza ya musu kaza, sai yake ce musu qala ma makkanni fihi rabbi khair, ma'ana sun gayyace shi akan cewa za su ba shi wani kuɗi ko za su ɗauke shi a matsayin wanda zai musu aiki, za su tara dukiya mai yawa a kan me don ya sanya shamaki tsakaninsu da Yajuj wa Majuj. To shi ne sai yake ba su labari ma makkanni fihi rabbi khair, abinda Allah ya tabbatar min da shi na mulki da dukiya da wane ne ya fi alkhairi akan kuɗin da za ku ba ni, ba na buƙatar kuɗinku, ba na buƙatar komai na ku, zan taimake ku, amma abinda nake so a gare ku fa inuni bi quwwati, ku taimake ni da wani ƙarfi ta hanyar kawo jama'arku da kawo kayan aikin da nake buƙata. Za su kawo jama'a wanda zai amfani da su, sannan za su siyo kayan aikin da zai amfani da su wajen gina musu abin da zai sa shamaki tsakanin shi su da ainihin mai wannan kabila ta Yajuj wa Majuj. Yace aj'al bainakum wa bainahum radma, zan yi gini zan sa katanga a tsakanin ku da su. Ai qala Dhulqarnayn, malam mai tafsir yace Dhulqarnayn yace ma adanihi rabbi, yace abinda ubangiji na ya bani minal mulki, na mulki watamkin, da tabbaci da na samu, ya samu tabbatuwa. An ce tamkini yana samuwa ne idan akwai ilimi, akwai ƙarfi, akwai kuɗi, akwai kaza kaza, to ya samu duk wannan. In kana da mulki ka samu kuɗi, ka samu ilimi, ka samu komai. Domin mai mulki, in yana da mulki duk abin da yake so na komai ne yana da shi. Shi sa yanzu za ka yi mamaki kana da wani ya zai baka labarin rayuwarka, ko kuma yanzu in hukuma tana so ta tafi da kai sai ta tafi da kai, ta ce baka mutumin da za a turo ya tafi da kai baka taɓa ganinsa ba, amma zai baka labarin du familinku da zuzuriyarka da dukkan da kake zama da komai ne, ce an so a tafi da kai, kuma daga nan jikinka zai sanyi. Kaga mutum baka zai ce ina kai ne dan gidan su wane, abokanka da wane da wane, kai karatu a shekara kaza a guka kaza, kai kaza a guka kaza, ka ga dole ka miƙa wuya. To du mai mulki Allah ba shi ilimi, saboda ko da bai da shi zai kira wanda suke karkashin sa ce ku samo mun bi ake nabi da kaza, kuma za a kawo masa a guje. To shi sa anan Dhulqarnayni yake faɗa wa waɗannan mutane, yace ma adanihi rabbi, abinda ubangiji na ya bani shi minal mulki, na mulki watamkin, da tabbatuwa ko dama da Allah ya bani, khairul li, yake musu shefi alkhairi a gare ni, min malikum, akan dukiyar da kuka ce za ku bani. Inda dan dukiya ne ko dan wani abu ba zan yi muku wannan aiki ba, amma abinda Allah ya bani na alkhairi da mulki da dukiya da ƙarfi da ilimi da komai, wannan ya fi alkhairi akan dukiyar da za ku bani. Kuma duk mutanen ƙware kukula, dukiya ba ta cikin abu da take damun su, ku gane wannan. Sai da dukiya kawai ainihin mai kalifanci aka baka, yau in Allah yana so sai karɓe sai biya wani, dukiya da kuke gani kalifanci ne wanda Allah ya bashi, an bashi kalifanci ne a ga me zai yi da ita, zai abin da ya dace ko ba zai ba shikenan in kai abin da ya dace ka tsira in ba kai abin da ya dace ba kuma za a tuhume ka gobe alkiyama annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam lokacin da alhuda-huda ya kawo masa labarin cewa ya ga wata mata tana da kaza tana mulkar mutane amma da ita da mutanenta ba Allah suke motawa ba kuma a ƙarshe ce ya ga annabi Sulaiman ce tana da wani gado mai kyau mai girma shine annabi Sulaiman sai aika mata da wasiƙa akan ta musulunta da ita da mutanenta matar da ta tare 'yan majalisa sai ta ce musu inni ulqiya ilayya kitabun karim ta ce wani littattafa wasiƙa ba mai daraja ta zo mini amma ga content ɗin cikin wasiƙar innahu min Sulaiman ko wannan al'amari da gani da annabi Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma an buɗe da sunan Allah mai rama mai jinƙai Allah ta'alu alayya ko wa atuni muslimin kada ku yi girman kai ku musulunta ku zo sai ta ce masa to kun san bana yanke al'amari da shawara sai mun yi shawara ne da ku me kuke gani akan wannan wasiƙa suka faɗi irin nasu tunanin da yake mai mulki ce tana da hangen tunani ta biyu ta ce a'a innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata aliha adilla sai su ɗauki mabuwaya a ciki su mai da su kaskantattu to bari ku ji me ta yi sai ta ce bari mu kai musu ɗan wani dukiya mu gani ka san dukiya da ita ake kama duk mai kwaɗayi ai mana inda kana da kwaɗayi yanzu za a kama ka da kuɗi ta ce inni mursalatin ilayhim bi hadiyatin ko fa nadiratum bima yarji'ul mursal ma aika musu ɗan wani abu mu ga me za su zo da shi saboda annabi Sulaiman annabin Allah ne ko mutumin ƙware ne ana zuwa da dukiyar mai ce qala atumutunani bi malin fama atani Allahu khairum mimma ataku kaga shi ma zulƙarne ne sai ce musu a'a abinda Allah ya bani da mulki da tabbatuwa a bayan ƙasa da duk abin da kuke tsammani ya shefi min alkhairi akan kuɗin da za ku tara ku kawo min don nemi ku wannan aiki din yanzu me nake bukata sai ce fa inuni bi quwwati minkum ku taimake ni da wani karfi daga gare ku shine ku taro zarata masu karfi wanda za mu yi amfani da su wajen gina wannan katanga din aj'al bainakum wa bainahum sadda sai in sanya shamaki tsakanin ku da su in sa muku katanga wanda ba za ku samu dama a gare su ba ce qala lahum dhulqarnain ma makkanni bihi yace abinda Allah ya tabbatar min shi ai qara'a ibnu kathir ya karanta wannan aya me makkanni sai ya sa nuni guda biyu ko gane amma anan sai aka karanta da nuni guda ɗaya da idgami ko yawa to duk kusan ma'anan su ɗaya ne babu abin shine ai abinda ya bayyana wa qara'al aqruna wa sauran kuma makarantan alqur'ani sun karanta da nuni guda ɗaya kamar yadda ya zo a cikin wannan kira'a ɗike ne makkanani ƙala ma makkanani ko ma makkanni kai abinda Allah ya tabbatar min da shi ya sa mun a kaina khairu shi ya fi alkhairi a gare ni to da haka shi sa malamai suka ce ƙala dhulqarnain innal ladhi aɗani llahu lalle abinda Allah ya bani minal mulki na mulki wal tamkini da dama wal kudrati da iko khairun shefi alkhairi mimma tu'ridunahu alayya min almali saboda abinda kuke bujiro min da shi na dukiya abinda kuke bujiro min da shi cewa za ku bani na dukiya bai kai wannan abinda Allah ta'ala ya bani ba domin abin farko shine mulki ko ga kuma an tabbatar da shi a ban kasa ga kuma iko da aka bashi yana da iko ga kuma ilimi da Allah ya bashi na dalilai na sanin duk abin da ya sa a gaba zai yi Allah ya gore masa wani ilimi da zai yi amfani da shi wajen cimma manufarsa yanzu wannan katangar da zai yi Allah ya bashi sababin da zai yi ta. Yana da ilimi, ya san ya zai yi, ya san dabarun da zai yi wannan ainihin katangar din. Sai ce fala hajata li bi malikum, daga ni ban da bukata da dukiyarku. Fa inuni bi quwwati, daga ku taimake ni da wani karfi. Ajal bainakum wa bainahum radma, ai lakin sa'iduni, sai dai ku taimake ni. Bil amali da aiki wal quwwati da karfi. Ka an tahdaru rijal, kaman ku halatto min da mazaje. Wal adwat da kayan aiki, wanda zan yi amfani da shi wajen me, wajen gina muku wannan katangar. Li ubani baina kuma baina yajuj wa majuj hajizan qawiyan, ta yadda zan gina wani shamaki mai ƙarfi tsakanin ku da yajuj wa majuj. Ku taimaka min da wannan abubuwa. Shi sa al-Imam Ibn Kathir da ya dubi wannan aya yazo zai fassara ta, yace ai silkar ne ne ya cewa allazi a'dani Allahu minal mulki, abinda Allah ya bani na mulki. Wattamkin da iko, kairun shafi alkhairi, mimma tabazaluna, a sama da abinda kuke kokarin bani shi. Walakin a'inuni bil amali, sai dai ina so ku taimake ni da ayyuka. A'malu lakum sadda, wanda zan yi amfani da shi wajen aikata da gina muku wannan katangar. Bala ya ce rafada zulkarnaini akadil mali, a wannan aya zulkarnaini sai ya zubar da karɓan kuɗi. Na fatan fahimta. Tawazi'an, don kaskantar da kai. Wazudan, da gudun duniya. Wa talaba minhum almusharakatu fil amali, sai ya nema daga gare su yin tarayya wajen yin wannan aiki din. Ya ce musu ku zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da tunani da hankali da ilimi, mu aikin ni da ku. Dai Allah ya hore mun dalilan da zan gwada muku yadda za a yi wa'innan ayyuka din. Dan haka ku zo mu yi tunani yadda za mu yi wannan aiki din. Da ku ga wannan shi sa shi zulkarnaini bai nemi kuɗi ba, bai nemi abin da duk suke tunani ba, sai nemi mai haɗaka da su. Sai nemi yin haɗaka da su. Da haka ku ga ya ce mai imamu Dabari yake faɗa cikin littafin, sai ce shi zulkarnaini abin da ya dogara da shi shi ne aita ma da alat ta'awun, ya dogara a kan taimakekeniya. Ka zo in zo mu haɗu mu yi abin da zai zama mai amfani. Wannan kuma shi ke tabbatar da al'umma. Duk lokacin da aka ce ba za ku iya taimakekeniya a junanku ba, to shi kenan kun faɗi. Da haka wajibi ne ‘yan uwa mu san matsayin taimakekeniya. Walaysa ala akdhil ajri, ci gaba da ta'ayyub al'amura na rayuwa baya kan karɓan lada. Duk lokacin da kace komai za ka yi sai an baka kuɗi, to a wata ran ba za a yi abu ba. To ranar da babu kuɗin ba, kuma ga buƙatar yin abin ya zo, ya za a yi? Kaga kenan babu tausayi, babu taimako cikin al'umma. Mala ya ce fihi dalilun ala anna man walla amna lil muslimina, cikin wannan fa akwai dalili da yake gwada mana cewa duk mutumin da ya jibinci al'amarin musulmai yambagi an ya kasi da wajen Allah, ya dace ne faci ni yardar Allah. Duk wanda ya ce zai jibinci al'amarin mutane, to abin da yake so da shi, abin da ya fi zama daidai a gare shi, shi ne ya yi nema, ya yi don neman yardar Allah. Kar ya yi don mutane su yi tunanin za a bashi ko za a taimake shi ko za a yi kaza. A'a, ka yi wannan hidima ɗin don neman yardar Allah, lalil mali, ba don dukiya ba. Sa zulkarnaini bai nemi kuɗi a wurinsu ba. Mala ya ci gaba ya ce wa hadha yadullu ala ikhlasi zulkarnaini, kuma wannan yana nuna mana irin ikhlasin da zulkarnaini yake da shi. Tunda waye zai ga abin duniya bai karɓa ba, amma ya ce a'a, ina neman su yi abin don me? Don Allah ta'ala. Don Allah ta'ala ake so ka yi abin. Shi sa manzon Allah ya ta gwada mana cikin hadisai, yake gwada mana cewa mutumin da ya fi kowa shi ne wanda yake amfanar da mutane. Ka zamana karka, ba a ce karka nemi wani abu ba a kan wani abu da za ka yi, amma kar ya zamana duk abin da za ka yi kawai abinda ka fifita a kuɗi ko biyan bukatu naka na kanka a wannan ba daidai bane. Ana so kullum mutum ya dinga kula da yadda yake bada gudunmawa wajen ci gaban al'ummarsa, wajen ci gaban jama'arsa, wajen ci gaban addininsa da rayuwar mutane. Wanda yake gwada mana lallai ya kamata mu fahimci irin waɗannan abubuwa ɗin don mu tabbatar da shi. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Huraira yake cewa mayyassara ala mu'sirin, duk wanda ya sauƙaƙawa wanda yake cikin kunci yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah. Kun ga Zulkarnaini ya dauki yayin ya sauƙaƙawa mutane, shi kuma Allah ya sauƙaƙa masa a duniya da lahira. Daka ya kamata mu fahimci wannan, duk lokacin da kake cikin mutane ka gane irin raunin da mutane suke da shi, to kar ka amfani da wannan damar da ka samu a kansu wajen tatsar su da cinye su da tsotse su, a'a kai kokari wajen gina su da tayar da su, kai ka nemi wani abu a wajen Ubangiji. Allah ta'ala sai ya bude maka wata ofar da baka san da ita ba. Shi sa manzon Allah ya gwada mana cikin wani hadisi na Abu Huraira yake cewa mayyassara ala mu'sirin, duk wanda ya sauƙaƙawa wani wanda yake cikin kunci yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah, Allah zai sauƙaƙa masa a duniya da lahira. Ina hadisin Muslim ne, haka Muslim ya sake murmuna wani hadisi din riwaya din da daga Abu Huraira. Manzon Allah yake cewa mayyassara akhahu al-muslim, wanda ya sauƙaƙa wa ɗan uwansa musulmi fi duniya ko man satara akhahu al-muslim, wanda ya sitirce ɗan uwansa musulmi a wannan duniya, satarahu Allahu fil akhirah, shi kuma Allah zai masa sitira ranar Allah a ranar lahira. Kaga wani na cikin wahala, yana cikin damuwa, ya rasa yadda zai, kana da damar ka fitar da shi a ciki, fitar da shi, ka masa sutura. Allah sai ya fitar da kai a lokacin da kake buƙatar ainihin mai ka faɗa cikin halin kaka na kai. Wanda Allah ya cika bai ce man nafasa an akhihi kurbatan min kurabit duniya, duk wanda ya yayi wa ɗan uwansa wani nau'in baƙin ciki daga dangokin baƙin cikin duniya, shi gome Allah zai yaye masa baƙin ciki gobe alkiyama. Haka kunga kar mu dinga sakaci, mu dinga kokari wajen kula da jama'a da al'umma. Ba ce kai saka yayo kowa komai ba, wannan kan Allah ne kawai zai iya yi, amma kana da dama ka sassauta wa mutane, to ka sassauta musu. Yan kasuwar mu, kuna da dama da za ku sassauta wa mutane, ku sassauta. Masu mulki, kuna da damar da za ku yi policies wanda za su so sa al'umma a cikin sauki, ku yi, Allah zai sauƙaƙa muku. Duk wanda yake da wata dama yana da ikon ya yi amfani da wannan damar ya kawo sauki a rayuwar mutane, wallahi ku yi wannan amfani, ku aiwatar da wannan damar, Allah zai sauƙaƙa muku kuma a lokacin da kuke buƙatar samun sauƙin Ubangiji. Sai Allah ya sauƙaƙa maka. Shi sa manzon Allah yake gwada mana, shi sa kuka ga Zulkarnaini sun masa tayin cewa ka zo mu baka wani abu don ka taimake mu fita a wannan tashin hankali da muke gani nawa na Yajuju wa Majuj. Za mu baka kuɗi, za mu baka kaza, ya ce a'a, duba na buƙata, zan taimake ku saboda Allah. Allah ya kawo muku sauƙi a wannan al'amari da kuke ciki. To haka ake so musulmi ya yi. Sa manzon Allah yake karantar da mu yace man nafasa an akhihi qurbatan min qurabid dunya, duk wanda yayi wa ɗan uwansa wani baƙin ciki daga nau'in baƙin cikin rayuwar duniya. Me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nafasa Allahu anhu qurbata yawmal qiyamati, Allah zai yaye masa kuncin gobe alkiyama. Sai manzon Allah yace wallahu fi awnil abdi, lalle Allah yana nan cikin taimakon bawa, ma kana al'abdu fi auni akhihi, matukar bawan ya shiga cikin taimakon bawa dan uwansa. Gunga Zulkarnaini ya shiga taimakon yan uwansa, Allah ya taimake shi kuma ya gwada musu cewa zai taimake shi, saboda shi ma Allah ya taimake shi, ya bashi mulki, ya bashi tabbatuwa a bayan ƙasa da dukiya da ilimi da komai, zaka zai amfani da duk wannan damar da ya samu ya ga cewa ya fitar da su a wancan kunci din. Saboda kar mu yi amfani da damar da muka samu wajen kuntatawa mutane, mu yi amfani da damar da muka samu wajen budawa da yalwatawa al'umma don al'umma ta samu sauki. Da haka sai ya gaya musu, to wanne iri za su ce, atuni zubar al-hadid, ku je ku zo min da ainihin karafuna wadda suke madaidaita an sassara su. Balibai suka ce Zulkarnain da ya yadda zai musu wannan aikin, sai ya je ya gwada tsakanin duwatsu guda biyu ya gane ainihin tsayin wajen, sai ya zo ya gwada musu yadda za su yanka ƙarfe gwargwadon yadda zai shiga tsakanin wajen. Shi sa ya ce musu, atuni zubar al-hadid, ku je ku zo min da gutsattsurarrun ainihin ƙarfe, mana ƙarafunan da aka dai aka ɗauko mejomen na wannan wurin aka auna aka yayyanka su, to ku je ku kawo musu. Allah ya ce, hatta idza sawa bainas sadafain, te zai zo ya daidaita tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu, ya shirya ƙarafunan aka dinga sa su ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya aka daidaita su, sai ya ce kalan fuhuko, sai ya ce to ku hura wuta a kansu. Sai aka sa zigazigi ana ta hura wuta, waɗannan ƙarafunan sai da suka yi jajazir, shi ne jata idza ja'alahu naran, ko har sai da waɗannan ƙarafunan suka zama kamar jan wuta sun ƙare. Kala atuni ufrik alayhi kitra, to ku zo min da ainihin mai tagulla sai in zuba a kai, a zo masa da talma ya zuba a kai, sai ya zama kamar yayi mai ya damke su guguda, ɗaya ba zai bar jikin ɗaya ba. Ya yi musu wannan, ai atuni kata al-hadid, ku zo min da waɗansu yankuna na ƙarafuna, hatta idza ja'u bi, har sai da suka zo masa da waɗannan ƙarafuna, wa wada'uhu, ya sanya su, wa hadu bihi, ya daidaita tsakanin waɗannan duwatsu da waɗannan ƙarafuna, jambayil jabalai, gefunan waɗannan duwatsu guda biyu. Qala lil ummali, sai ya gaya waɗannan ma'aikata da ya ce a zo da su. Ba ya ce a taro musu mazaje da za su taimake shi ba, shi ne al'ummal anan. Sai aka zo masa da wannan ma'aikata, ya ce musu to ku je ku yi ta hura wannan wuta ɗin. Suka hura, hatta idza sara al-hadidu kullu nar, sai da wannan ƙarfin da aka shimfiɗa gaba ɗaya su suka zama jajawar, suka zama tamkar wuta. Idan ka je makera aka sa ƙarfe a ciki, aka sa mai zigazigi yana hurawa, yana furawa, yana furawa, in an jima za ku ga ƙarfen ya juya ya zama mai, ya zama jajawa. To haka ya yi, bayan ya shimfiɗa ƙarafunan ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya, sai kuma ya ce a kunna musu wuta. Aka kunna musu wuta, bayan sun yi ja, sai ya kawo dalma da zai zuba a kai wanda za ta haɗe su, sai ya haɗe su kuma ya yi su mai tsayi, ta yadda wa'ancan ya juju ma juju ba su yi tsallakawa ba. Da haka suka yi, ya ce mai a ufrik alayhi kitra, ya ce ai atuni nuhasan, ku zo min da narkakkiyar darma ufrik alayhi, sai zuba a kansa. Sai suka kawo masa, suka kawo masa wannan dalma, ya zuba a kai, da ya zuba a kai shi kenan ya kuma rufe musu wannan wurin. Shi da yake cewa ai ɗalaba Zulkarnaini min al-qaumi, Zulkarnaini ya nema daga wajen mutanen, an ya tuhu bi kitil kabira, su zo masa da yanki mai ƙarfi mai yawa min al-hadidi na ƙarfe. Fabada, sai ya fara ya zo yake sanya su bi wada'ihi, yana sanya shi a kansa ɗaya a kan ɗaya, hatta sawa biha baina janibayil jabal, har sai da ya daidaita ta tsakanin duwatsun nan guda biyu. Summa amarahum an yanfahu bin nari, sannan sai umarcece ce su fura wuta. Bistikdamil manafid, manafid ta hanyar amfani da abin fura wuta ɗin. Hatta sara al-hadidu kannar, har sai da wannan ƙarfi ya zama tamkar wuta, min shiddatil hararati, saboda tsananin zafin wutar, sai shi ma ya juye ya zama kamar wuta. Sannan yace musu su kawo masa wannan abin dalma din, yasa yayi ainihin rufe musu wannan kofa din. Malai yace wa hadha yadullu ala amali ilmihi, wannan yana gwada mana irin ilimin da shi Zulkarnain ne yake da shi, wa hikimatihi da hikimarsa, wa istiqdamihi alwasa'il, da kuma yadda ya amfani da hanyoyi da zai bi wajen yin wannan ayyuka din. Kasa yanzu kana kwance, Allah sai baka fikira cewa ga yadda za ka yi wani abu, sai ka batta ta tafi. To shi duk damar da Allah ya bashi yana amfani da wannan damar wajen cimma burinsa. Al-Hindisiya bala ya ce Allah ya bashi wannan wasa'il na ilimin injiniyarin da yake da shi, ya amfani da shi. Al-Mutakaddima wadda suke da shi a da, kusan da injiniyarin ya ci gaba ko? Yawa. Yanzu irin ilimin da suke da shi a da na aikin injiniyarin da bambanci, ko kuma a'a an samu ci gaba a kansa a yau. Yau in ka samu injiniyoyi na yau wadda suka yi zurfi a ilimin harkar injiniyarin, in sun maka wani abu sai ka yi mamaki, ka je ka ga yadda ake gadoji yanzu, je ka ga yadda ake gina gidaje yanzu, ka je ka ga yadda ake kwakwale dutse a yi tunnel a yi hanya a cikinsa. Kuma don ilimin da mutane suke da shi a yau, idan ka je ka shiga hanyoyin da suke na tunnel, za ka yi mamaki, an bi ka da oxygen tana binka. Saboda an ka shiga ciki, idan misali gurin ya yi nisa da yawa, ya za a yi ka ja numfashi? To sai aka sa maka kuma oxygen tana binka. In ka je za ka ga waɗansu irin manya-manyan fankoki da ake sa za ka ji su fuuu, yadda kake shiga rigarka tana falfal har ka fita ciki, haka za ka rigarka tana yi. Saboda ilimi ne ko? Allah ya biyo ɗan adam ilimi. Kuma duk da haka Allah ya ce ma utitu min al-ilmi illa qalila. Duk wannan ilimin da ga dan adam yake zuba shi a duniya, ake ganin sa, duk da haka Allah ya ce dan kadan aka baiwa mutane. Inda an baiwa mutane ilimi mai yawa, da ba san abin da dan adam zai yi, amma Allah ya ce ilimin dan kadan aka ba shi. Amma duk da haka dan adam yake yi abubuwa na al-ajab, wanda in ka gani za ka yi ta mamaki, ka ce kai Allah ya biyo ɗan adam basira, Allah ya biyo mutum ilimi da fahimta. To haka shi Zulkarnain ya yi amfani da wasa'il, ilimin mukan da Allah ya bashi na hanyar sani, ya yi amfani da su wajen gina wannan katanga wadda ta sa iyaka tsakanin waɗannan mutane, da kuma ya jujuwa majuji. A daga wannan lokaci ba su sake fitowa, sun yi ainihin mai, sun yi barna da suke wa ainihin mutane ba. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gwada mana, idan dai kai mutum na kwarai ne, kuma kana da damar da za ka yi amfani a cikin mutane, to kai kokari ka yi amfani. Manzon Allah yana faɗa cikin hadisi Muslim, ya ce al-mu'minu al-qawi khairun ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if, mu'mini mai ƙarfi. To wannan ƙarfin bai tsaya a ƙarfin jiki ba, ƙarfin yana da mai relative ne, akwai ƙarfi na ƙwaƙwalwa wanda shi aka fi so ɗan adam ya fara samu. Ka samu ƙarfi na ƙwaƙwalwa, ƙarfi na ƙwaƙwalwa kuma yana tabbata ne da mai da ilimi. In ba ka da ilimi ba abin da za ka iya yi. To Zulkarnain Allah ya ba shi ilimi, shi sa ya amfani da ƙwaƙwalwarsa wajen gina wannan katanga ɗin, kuma ya ba su tabbacin cewa ba za su iya tsallako da ita ba, sai dai lokacin da Allah ya yi alƙawarin cewa lokacin za su fito duniya, to lokacin da za su iya kare wannan katangar. Amma a har iya tsawon rayuwarsu, in dai ba lokacin ne ya yi ba, ba sai su kare wannan katangar. Da haka dole ku koyi ilimi, shi ne ƙarfi na farko da ake so. Samu ilimi, kar ka zo ba ka da ilimi. Muna jaddada wannan kullum ‘yan uwa, mu rage yawan zaman bakin titi, mu rage hira akan hanya, mu rage hira da waya, mu jibinci littattafai da karanta su, da ziyaran masu ilimi, da yin ainihin mai interview da su don fahimtar wani abu na rayuwa da ilimi. Akwai wani abin da in an baka labari za ka yi mamaki, amma ilimi ne ya sa ɗaya daga cikin manya a garin nan ya rasu Allah cikin shi, ya ce in ya zauna a kan dakalinsa idan trailer guda biyar ta wuce zai iya predicting abin da zai faru. Ya ga irin abin da kawai take ɗauke da shi, sai ce maka kaza zai faru nan da lokaci kaza, saboda basira da ilimi da suke da shi na rayuwa ba su tsaya su ɓata lokacinsu a shirme ba. Don haka ‘yan uwa, wallahi mu je mu yi karatu. Ƙarfi na farko da ake so, Annabi ya ce al-mu'min al-qawi, mu'mini mai ƙarfi, khairu na ahabbu ila Allah, shi yafi alkhairi kuma yafi soyayya a wajen Allah, min al-mu'min al-da'if, daga mu'mini mai rauni. To muna maganan ƙarfin, ƙarfin ba wai guda ɗaya bane, ba iya na gangan ciki ake bukata ba, a'a ana bukatan ƙarfi na ƙwaƙwalwa, yadda in ka zauna zaka iya tunani, tunanin da mutum zai yi wata ɗaya biyu yana yi kai sai ka yi shi a ƴan awanni, saboda ƙwaƙwalwar da kake da ita da karatun da Allah ya baka. Daga kar mu zauna ba ma karatu, mu rage zaman bakin titi, mu rage kula da waya, mu rage ainihin zaman banza, mu koma karance-karance, zai taimake ka. Lokacin da za a ga amfanin karatu zai zo. Daga kar mu yi sakaci. Ƙarfi na biyu shine mu nemi ilimin sana'a, mu koyi abin yi. Kar ka zauna ka zama kawai cima zaune ba ka da sana'a. Musulunci bai koyar da haka ba. Zulkarnaini za a bashi kuɗi ce ba buƙatar kuɗi, amma a samo ‘yan aiki. ‘Yan aikin nan sai sun iya sana'a, ba ka iya sana'a ba da ya za ka zo ka yi aiki. Yanzu in aka kawo su minti da dutse da yashi aka ce kai ga kwaɓa, ko ba ka taɓa gani ya ake ba ya za ka yi. Idan aka zo tsakanin siminti da yashi da ruwa aka ce ka buɗe reshen da ake buƙata ya za ka yi. Resho na farar ƙasa, resho na yashi, resho na siminti, a wani resho za ka saka? Kaga dole sai da kuka, sai da ilimi. Ilimin ba lallai sai ka je makaranta ba, wannan sai ka je ka koya abin wanda ya iya ya ce maka kaza ake yi. Idan gini za ka yi baka iya gini ba, sai a ce maka to sai an saita a sa wannan club ɗin wanda zai gwada maka ya zauna daidai, kai baka sanya ake ba. Ko a ce maka a sai ka tona rami mita kaza, baka sanya ake kida mita ba, kaga baka da ƙarfi ana, baka da ƙarfi. So da haka mu tashi mu nema. Manzo Allah ya gaya muku mutum mai ƙarfi shi ne wanda zai ake son sa. Ƙarfi na farko na ilimi, ƙarfi na biyu na iya sana'a. Ka iya sana'a, kar ka zauna ba ka iya sana'a ba. Na wajen baita, ai ba haushi yana da karin magana ya ce ko? Sana'a goma. Ai karin magana ce mai ƙarfi, sana'a goma, maganin baccin rana. Kaga kenan idan ka iya sana'a ba za ka zama malalaci ba. Ai ba mai bacci zai malalaci? To da ya za ka zaba ba? In kai malalaci ne ba yadda za ka samu abin duniya. Duniya ba ta samuwa a gun malalaci. To bayan ka iya sana'a kuma ya zama kana da ƙarfi na kuɗi, ka nemi kuɗi, kar ka zama ba ka da kuɗi, ka tara kuɗi don su maka amfani, amma kawai wajen tarawa ka nemi halal, kar ka taro kowane irin abu. Na matan fahimta, in za ka tara kuɗin ka neme shi ta hanya da Allah ya halatta maka, kar ka nema ta hanyar da ba halal ba ne, wani yana tabbatar da ƙarfinka. Tashi ka nemi sana'ar da za ka samu kuɗi. Akwai wani lauya, wani mai wa'azi, wani Black American, ana ce masa Khalid Al-Mansur, an ce shi ne baƙi na farko da ya shiga Harvard University ya yi karatu. Shi ne baƙi farko da ya fara karatu a jami'ar Harvard. Kusa Harvard ana ji da ita a America ko? Yawa. Da haka da ya shiga ya fita a 70s ne yayi wannan zamanin sa ya fita kuma ya samu kyaututtukan da ba a taba bayar wani ba da yazo fita ya karbi duk kyaututtukan da an ajiye su ba wanda ya taba karba shi ya karbe su amma kun san a ƙarshe an yi case tsakanin gwamnatin America da kungiyar OPEC shi ya je tsaya a madadin kungiyar OPEC kuma Allah ya bashi nasara ya yi winning gwamnatin America da ya samu da ya je kafa cambobi yana hada sai cewa wayannan ku tsaya ku koyi aikin amma shi ya tafi neman kuɗi sai koma stock exchange so yana tabbatar da ƙarfin kenan ya jiggina mutane ya jiggina santoti ana ɗebowa mutane da ƙasashe ana ba su tarbiyyar yadda shari'a take da yadda za ka kare musulunci da kanka da sauran al'umma to haka ya kamata musulmi mu yi ka tara kuɗi don ka ƙwaci kanka ka ƙwaci al'ummarka ka ƙwaci yankinku ka zama ba ka da wannan ina daga cikin ƙarfi da ake buƙata ƙarfi na kuma ka samu mulki shine gaba ɗaya ko ga mulki ga kuɗi ga ilimi ga kuma sana'o'i ka fi ƙarfin kowa amma in ka zauna yanzu kenan kowa ya fi ƙarfin ka shi zama da Allah ya ce al-mu'min al-qawi khairun ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if amma sai annabi ya ce wa fi kulli khair amma ko wanda ɗaya fa akwai irin alkhairin sa malalacin ma yana da nasa alkhairi amma dai wanda aka fi so wa ya ƙarfi ƙarfin ƙwaƙwalwa kuma shine abu na farko da ya kamata mu sani da aka kun ga mala ya ce zulkarnaini ai yana da ƙarfin ƙwaƙwalwa saboda mai saboda yana da waɗansu abubuwa da ya tattala na farko ga imaninsa na biyu iliminsa na uku ainihin irin sana'o'in da ya iya da aka kun ga saboda wannan shi sa Allah ta'ala ya zaɓe shi ya ba shi wannan dama ko manzon Allah yana faɗa mana cikin wani hadisi ingantacce hadisi hasan yana cewa inna Allah yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yutqinahu daga zulkarnaini da zai wannan aiki saboda ilimin da yake da shi sai da ya kyautata aiki to in baka da ilimi baka da ƙarfi baka da duk abin da zaka yi ba zaka iya aiki aikin ba ya zama mai kyau ba shi yasa ake kore lalaci cikin mutane to anan manzo Allah sai gwada mana cewa Allah yana son mutumin da idan zai aikata wani aiki to zai tsayaye aikin da kyau da inganci kun ga zulkarnaini da yazo zai musu aikin me yayi ya gaya musu ga irin kayan aiki da ya kamata a tanada ga kuma yadda za a yi kuma aka yi haka kuma ya ba su tabbacin cewa ba za su iya ture wannan katangar ba shi yasa sai Allah ya gaya mana ya ce famasta'u an yadhharu ko Allah ya ce ba za su samu damar tunkuɗe wannan katangar ba ko ba za su iya tunkuɗe shi ba ai famasta'at ya juju wa majuj an tas'ada fawqa sad ya ce ya juju wa majuj ba za su iya samun dama su hau katangar ba don me yasa lirtifa'ihi saboda tsayin katangar idan ka taka kana ta hawa sai ka gaji da hawa in ka gaji me zai yi suka za ka ka fado kun ga ya kyautata sannan ya ce ba za su iya tone ta ba wa mastata'u lahu naqba ba za su iya tone ba saboda zulfin da aka tona foundation din can kasa aka tona shi tafi can kasa meters da yawa wani ana gwada maka irin ilimin da yake da shi ya san ilimin kasa yadda za a daure ta ta yadda ba za ta yi rawa ba abin ya karye kuma wani ba zai iya tono abin ba ya fitar da shi lokaci daya wani kuma ba zai iya hawan abin ba saboda tsayin abu Allah ta'ala ya gaya mana ba zai su yi ba wa mastata'u an yanqabuhu ba za su samu ikon tono shi ba min asfalihi saboda daga can kasansa libu'idi ardi saboda nisan sa da yake da shi da kuma fadin ramin da kuma karfin da aka saka wajen tona shi da gina shi da haka ba za su iya tona shi ba sai je musu kala hadha rahmatun ko min rabbi yace to wannan fa da ku ga nayi muku ba wai wani abu bane, wannan jin kai ne daga wajen Ubangiji na. Shi sa Allah ya muku wannan aiki, ni ya sa na zama dalili, amma Allah ne ya ba da iko a yi muku. Ai qala dhulqarnaini hadha alladhi banaituhu hajizan an fasadi ya juju wa majud, yace wannan abin da uga na gina muku ya zama muku shamaki daga barnar ya juju wa majud, rahmatun min rabbi bin nas, ce rahama ce daga Ubangiji na da yake wa mutane. Ana Allah yana son bayansa, yana jin kansu, dan haka yayi musu jin kai ta hanyar yasa dhulqarnaini yayi musu wannan ginin katanga ta yadda za su rayu cikin aminci. Allah ka amintar da mu, domin ƙasar mu, yankunan mu da dama suna cikin tashin hankali, ko to Allah shike kawo aminci. Allah ka amintar da dukkan wani yanki na ƙasar nan tamu, ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Dhulqarnaini ya ce musu, amma ku sani, fa idza jaa wa'du rabbi, idan lokacin da Ubangiji na ya sanya lokaci yayi na cewa wannan abin dole sai an karya shi, ja'ala wume dakka. Na baka karanta ba? To bismillah.
Qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan.
Allah madaukakin sarki yace ala hadha rahmatun min rabbi, haka ne ko yace to ku sani wannan fajin kai ne daga wajen Ubangiji na, mana wannan aikin da na muku na gina muku wannan katanga da ainihin kiyaye ta yadda abokan masu muku barna ya juju wa majuj ba za su samu damar fitowa su ci gaba da cutar da ku ba, rahmatun min rabbi, ce rahama ce daga wajen Ubangiji na, bin nasi ga mutane, wanda Allah yake wa mutane. Allah ka muna rahama, ka kawo mana aminci a yankunan mu da suke fama da matsaloli. Yace fa idza jaa wa'du rabbi, idan alƙawarin Ubangiji na yazo, bi khuruji ya juju wa majuj, ta hanyar fitar ya juju wa majuj, ja'alahu dakka'a, sai a sanya shi rushasshe, wannan katangar sai ta zama an yi mai inhidaminta, sai a rushe ta mustawiyan, ta zama ta daidaita bil ardi da ƙasa. Wa kana wa'du rabbi haqqan, yace kuma alƙawarin Ubangiji na gaskiya ne. Lokaci zai zo ko dole ne? Hadisi ya tabbata, ruwaya daga Abu Huraira, hadisin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi, da Abu Isa Tirmidhi, kuma ma'abota ilimi sun inganta wannan hadisi. Abu Huraira yace inna Yajuj wa Majuj, lalle Yajuj wa Majuj yace yahfiruna, suna ta tono asadda, wannan katangar suna zuwa su ta tono kullun tun da aka gina ta har gobe, suna wannan tono kullun, za su zo su yi wannan tono din, suna tonawa kullu yaumi, sun yi tono abin da ya rage dan kadan ne, su fasa su fito, sai waya kuluna, sai ce gadan latimu, gobe za mu hada. Fa yaji'una, sai su dawo a shekari, wa qad aada kama kana, sai zo samu gurin ya koma kamar yadda yake. Kullun in sun yi tona suka tafi, to ba za in sun dawo kashe gari, sai su samu gurin ya koma yadda yake. Fa idza adina fi khuruji, idan aka yi izinin fitarsu, qala qa'ilu, sai wani mai magana a cikinsu ya ce, insha Allah. To duranan da wani a cikinsu ya ce insha Allah, gobe in mun zo za mu fita, to za su zo su samu aikinsu bai rushe ba. Kawai in sun zo sauran abin da ya rage shi za su ci gaba da yi, kawai sai su fasa sai su shigo duniya. Fa yaji'una wa huwa ala halihi, wanda Allah ya ce sai su dawo, sai su samu wannan tonan da suka yi a yanayin da suka tafi suka fari, haka za su same shi, bai koma ya rufe ba. Shi sa Qur'ani ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada, illa an yasha Allah. Daga duk abin da zaka faɗa da duk abin da zaka aiwatar kace in Allah ya so zan yi kaza gobe, in Allah ya yarda zan yi. Karka ce haka kawai kace gobe zan yi kaza, Allah ya ga dama abin ba zai yi ba. Shi yasa kullun za su ce gobe in mun zo za mu karasa aikin mu mu fito, sai Allah ya maida abin baya. Ko ba za su daina shan wannan wahalar ba sai ranar da wani sai ce insha Allah. Shi yasa Qur'ani mu ma ya gargaɗe mu ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada. Karka ce wani abu zan aikata gobe ka ce illa an yasha Allah. Sai in Allah ya so ko, to Allah ka hore mana abubuwan da muke sha'awan yin su ka ba mu ikon yin su cikin izininka da ikonka. Kawa wayannan su yadda ainihin mai ya jujo ma juzu za su shigo duniya kenan. Kuma kamar yadda na faɗa muku cewa idan sun shigo duniya komai fa cinyewa suke, komai shanyewa suke, za su damu duniya a lokacin da za su zo. In sun damu duniya shi ne Allah ta'ala annabi Isa zai ebe mutanen duniya ya shiga da su wata rijiya ya yi addu’a ya roƙi Allah ta’ala, Allah ta’ala ya bashi ya kashe duwa ya jujo wa majut, sannan a kawo tsuntsaye waɗansu iri su ɗebe gawawwakin su zubar a yi ruwan sama a wanke duniya, sannan kuma mutane su dawo cikin hayyacinsu su ci gaba da bautar Allah. Ta ko ƙarshen duniya akwai rigima, bai na abubuwan da kuke ga suke faruwa yanzu ma aka fara wallahi, ba wai daina za a yi ba. Sai da haka kar abin ya tsorata ka, kai dai abin da za ka ji tsoro kar ka yi mutuwar kawa-kawa, kai ta addu’a duk rigimar da za ta zo Allah ya jefa ka gunda gaskiya take. In kuma za ka rasu a cikin rigimar to kai addu’a Allah ya sa ka rasu a musulunci, kuma kai addu’a kar ka yi zama dalilin kisan wani haka kawai, babu dalili ka kashe wani to kai ta roƙo Allah kar ya sa ka zama dalilin mutuwar wani, ko da kuskure ne ma kuwa. Kai ta roƙon Allah ya baka kariya daga ka zama dalilin mutuwar wani, babu dalili haka kawai. To ko bisa kuskure ne ka roƙi Allah kar ya baka dama ka kashe wani. Abin da ya zama abin wasa yanzu ko? Yawwa. Allah ka shirye ta. Sai Allah ya ci gaba ya ce wa tarakna ko?
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا.
Bala mai tamiyar nan ya ce minti uku ne ya rage. Saboda haka mu bari Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan aya ta 99 ko? Allah ya datar da mu. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Ya ba mu ikon aiki da shi. Wanda muka faɗa ya zama akwai kuskure to Allah ta'ala ya gafarta mana kar ya kama mu da kuskuren da muka yi. Muna roƙon Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. Yan uwanmu da suka rasu suka riga mu gidan gaskiya muna musu addu’a Allah ya gafarta musu ya kai rahama da jin kai cikin kabarinsu. Mu da muke raye muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu da imani ya karɓi rayuwarmu a musulunci. Muna kuma addu’a ƙasarmu da mutanen ƙasar gaba ɗaya Allah ya amintar da mu da ƙasarmu baki ɗaya ya kawo mana yaɗuwar arziki da yalwarsa. Allah ta'ala ya shiryar da mu da zuriyoyinmu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.